Muhammadu Buhari ya nuna juyayi nasa da na iyalinsa da lokacin al'ummar Najeriya mutum fiye da miliyan 200 akan wannan babban rashi da masarautar Ingila ta yi da su kansu kasar Ingila da ma duniya gabaki daya ta sarauniya Elizabeth wadda ta yi shekara 70 tana kan mulki wadda kusan yawancin 'yan Najeriya ba su san wani ko wata mai mulki na kasar Turai ta Ingila ba banda sarauniya Elizabeth. Ya yaba da irin halinata na jajircewa na mutuntawa na al'ummomi daban-daban na kariya ga mutunci ga haƙƙi ba wai na al'ummar ƙasarta ba har na ƙasashe daban-daban na duniya. Hakika ji shugaba Muhammadu Buhari tarihin Najeriya ba zai kammalu ba sai an yi batu na irin gudunmawa da kyakkyawar hulɗa ta dangantaka da ƙasar da ta renita ta Ingila a kuma ƙarƙashi na mulki na ita sarauniya Elizabeth.
Menene zai faru ko menene sakamako ko zai kasance a diplomasiyance a kan rasuwar Queen Elizabeth ga mu'amala da Najeriya da Ingila?
To, a yanzu dai Yarima Charles ya dare gadon sarauta kamar yadda doka da kuma tsari na kasarsu ya ajiye. Kuma abin godiya ga Ubangiji shine shi kansa Yarima Charles yana da kyakkyawar hulɗa da shugabannin Najeriya musamman tsakaninsa da shugaba Muhammadu Buhari. Fatanmu shine sai dai a samu ƙarin haɓaka, a samu ƙarin cigaba da inganci a irin kyakkyawar dangantaka da ke tsakanin Najeriya da ƙasar Ingila. Ba dai a samu cigaba ba, sai dai a samu cigaba cikin nufin Ubangiji.
Saboda haka akwai wani abu da za a yi a Najeriya don juyayin rasuwarta ko kuwa hutu za a yi ko wani abu dai wanda zai nuna kamar Najeriya ma tana juyayin wannan rasuwar?
To yanzu dai matakin da aka sake kai mun mika wannan saƙo na ta'aziyya ga kasar Ingila da kuma sabon sarki Charles da al'ummar kasar Ingila. Abin da zai biyo baya zai fi sahu ne akan irin tsare-tsare da su kansu kasar Ingila za ta fito da shi. Saboda haka su ake zuba ido mu ga ina suka dafa akan abin da zai biyo baya.